Yau da goye.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazaurar assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ka cokan zuwa yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sadiso Dangi
sai kuma ni Usman Hamadi.
A ranar Litinin din makon jiya mun faro magana ne akan mutane masu fuska biyu, inda yau 19 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu karkare da jin ta bakin addinai da kuma masana zamantakewar yau da kullum akan batun.
A zamantakewa zaka ga mutum kamar yana tare da kai amma kuma yana cin duniyan ka ne.
Ai tunda kika ce fuska biyu, mallam Bahaushe ne, ai dole ya fahimci me ake nufi da fuska biyu.
A kware da gaske ne, amma tunda bai ce amman dai.
Au to.
A gaba na sai ta nuna ai duk duniya ba yani, amma a bayan ido na ba kallon abin nan irin na.
To wai maza gaba ɗaya su wannan bangaren ba su da matsala ne, an yaye musu?
Ai suna yi, dan zan yace miki wani lokaci ma maza an yaba za su ma bai funa mata ba kuwa.
A kai mana sarra.
Ka yarke mutum ka markamule hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kuma kura da shi.
To bayan ga amsoshinku a shafukan mu na zumunta, zamu kawo muku mai fashin bakin al'amuran yau da kullum don jin ya suke kallon mutane masu fuska biyu.
To kafin mu kawo muku wayannan jama'a da muka ce zamu tattauna da su, bari mu leka zuwa shafin da muka tambaye ku a makon jiya. Mun ce muku ya kuke kallon zaman mu'amalar yau da kullum tare da mutanen da ke da fuska biyu. Ga wasu amsoshinku mun sake ɗebowa daga can.
To sakon farko ya fito ne daga Maman Mubarak, tace mutane masu fuska biyu su suka fi yawa a cikin al'umma. A idan ka za su nuna suna yi da kai, suna son komai naka, amma ta wani bangaren kuma suna kokarin su ga sun cutar da kai ko ta wajen iyalanka, wato ƴaƴanka, su raba maka kansu, a kawo maka wani bakon al'amari a cikin tarbiyyarka, a yi ta yada sirrukanka. Ya Allah ka nisanta tsakaninmu da su kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma.
Wai aiko da nisa. To sai kuma Patrick Bofu Gabaku, Allah ya sa na faɗa daidai, yace waɗannan irin mutane masu fuska biyu sun zama bakin tabariya kenan. Oh, kin san sabariya sama da ƙasa duka ake da shi kenan. Ta ko ina suna son su zama masu nuna gwaninta. Hausawa dai sun ce da munafiki gan mabarawo. Allah ya kyauta, amin.
To amin. Sai Kabiru Roni Chilankori KHT, Allah ya sa na faɗa sunan daidai, yace lalle zama da masu fuska biyu ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Ko na ce abinda aka saba ne, sai dai mutum ya san zaman da zai da su idan har ya fahimci masu fuska biyu.
To sai kuma Kinunu Sani Yunusari yace yau da gobe hakika zama da mutane masu fuska biyu abu ne ba shi da dadi sosai, amma idan zaman ya kamata ko kuma ya kama dole to za a yi, sai mu ce Allah ya kyauta.
Amin. Sai Muhammad Bako Jatkori da Magaram da Harris A Adam Goran Maji suka ce salam VOA Hausa, shirin yau da gobe. Hakika a duniya akwai mutane masu ra'ayi kala-kala, musamman mu matasa. Mun fi haduwa da su. Mu dai kiran mu zuwa ga matasa mu zama masu kyawawan halaye kuma mu zama masu hakuri saboda mu dama da kowa.
To amin amin. Sai Umar Lawal dan Fulani yace mu'amala da mutane masu fuska biyu gaskiya yana da wahala. Ka gano gaskiyar abun da suke cikin zuciyarsu kenan ko Allah ya shirya mana su. Amin.
Amin. Sai Shu'aibu Zidan yace assalamu yau da gobe. A gaskiya sai dai a yi sha'ani kawai, wai an tushi na ƙauye. Amma mutum mai fuska biyu ba yadda za a ji dadin mu'amala da shi. A tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai kuma daga Junaidu Ado Doro yace salamu yau da gobe. Mai sa menene amaru uwar miji? Wai aiko wannan yau da gobe ta kira ruwa. Ai ba sai an tsaya cece ku ce ba, duk mutumin da kaga katar yana da fuska biyu a tsakanin mutane kawai ka bashi alƙibla guda duk inda ta fadi daidai ne musamman ta fuskar rashin cika alƙawari
to sai Jilani Bazalla Allah sa na faɗi sunan dai yace ai lalle musifa ce babba idan mutum bai ankara ba to kai tsaye mai fuska biyu nan zai karya shi
eh to fa sai Yusuf Muhammad gidan dare yace gaskiya babban hadari ne saboda suna iya sanadiyar rayuwar mutum Allah ya raba mu da irin su amin
amin sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace ina muku fatan alheri gaskiya yin mu'amala da mutumin da yake da fuska biyu akwai wuya mutuka saboda a kullum ba zaka iya fahimtar inda ya sa gaba ba aminta da irin mutane masu fuska biyu akwai hadari ku tashi lafiya
To sai kuma Naziru Ma'ruf mai ritaya yan kuzo yace salamu yau da gobe a gaskiya zama da irin waɗannan mutane yana da matsala mutuka don baka san abin da za su yi maka ba wata rana fatan mu dai Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan mutane amin
amin sai Samira Gambo tace mai fuska biyu ba shi da dadin zama sai dai Allah ya sa ka gane shi shikenan ta kwana gidan sauki sai ka nisance shi
sai Fatima Abubakar tace gaskiya akwai wahala hali ne marar kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahalar su har Allah ya saukar da aya akan su wato munafiqun kenan masu mu menene to ban gane me take
nufi ba ko
masu Allah ya sa su bari ya kuma kare mu amin amin
sai Abubakar Salisu Gozaki da Mustafa Bala Aminu suka ce a gaskiya waɗannan mutanen ba abun zama bane saboda za su iya cutar da kai ba tare da ka gane cewa za su cutar da kai ba
sai Usman Usman Bichi yace ta irin waɗannan mutane suna da wahalar fahimta sai dai idan ka san mutum mai irin wannan halin ne to sai ka ci maganin zama da shi
sai Nasir Kainuwa Hadeji Albani yace tab munafurci mugun ciwo ya hada fada ya raba aure ya hada abokai gaba an yi yakoki a duniya duk ta dalilin munafurci zama da munafiki bai yi ba Hausawa suka ce gwanda zama da bakin kare
to fa tunda ainihin muna ganin kannukan suna hajja gora suke wa mutum to sai kuma Umar Adamu Katagum yace salamu masu gabatar da shirin yau da gobe to dama dai zamantakewa abu biyu yake so na farko zama tsakani da Allah da kuma kyautatawa juna ta hanyar karfafa zamantakewar taku to sai dai idan ka samu masu zamantakewa da fuska biyu zamu iya cewa wannan ya zama wannan zama ya zama gaskiya sai je mai sarkakiya ne kuma mai wuyan sha'ani to Allah ya kiyaye
amin sai injiniya Aminu Aliyu Faka yace assalamu alaikum yau da gobe ni wallahi ina san mutum na da fuska biyu ba zai taba kwaruwa ta ba dalili ina ganshi to zan kama baki na
shikenan kuwa Balarabe Sulaiman Gwarzo yace zama da mutane masu fuska biyu shi yafi komai sauki domin sai ka jawo su gare ka za su dame ka mafi sauki ka kiyaye su sai ka samu zaman lafiya wannan shine sakon da zamu karanto mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
to kamar yadda muka ce a makon da ya wuce zamu kawo muku malaman addinin musulunci da na krista su faɗa mana mai addinan nan guda biyu suka ce game da fuska biyu to muna tare da wani malamin addinin musulunci a yanzu haka
to amma layin shi kamar yanzu injiniya ke cewa yana da dan tangarda kadan to amma ya samu mana mai fashin bakin al'amarin da kullun Ahmad Abubakar Dakta wanda dukkan su duk wanda ya samu zamu dinga shigo da shi ya danganta da yanayin layukan assalamu alaikum dakta hello Mala Ahmad Hello to layin shi na ji na wani tutsu fa Hello kana jin mu to ina ga shi ma yana da matsalar layin kinan to muna magana akan da kar a manta fuska biyu ne kuma zamu lalubo malami da na addinin musulunci zamu lalubo pastor na addinin krista za kuma mu lalubo wanda yake masani ko kuma mai fashin baki akan al'amarin yau da kullun yanzu bari mu dan shakata kadan
taimaka rabbana ya zalla ka tsaye yan zamani mara ko bada kida a san ku nai ko doka kidan ku dade da ku sha anan duniya ga sai rabbana ban tafiya da bamban. Ni na so tafiya ko ta zama guda. Kusan sha anan duniya wuya ne da shi in an ka iya shi daɗi gare. In an yi kure akwai ƴar wuya. Sai makarar bana ya jalla ka ceci ƴan zamani. Ikon Allah ka tserar da mu ka hana mu ɓata ka gana da mu gaskiya. In kana yawo cikin duniya kaga abin mamaki bai kamar ƙariya sai kullum ƙaruwa za a yi. Sai ka sami mutum cikakken mutum ka ɗauke mutum kamar kamuli. Hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kuma kura da shi. Ka san sha anan duniya wuya ke gare in an ka iya shi daɗi gare. In ka yi kure akwai ƴar wuya. Ya ikon Allah ka tserar da mu ka hana mu ɓata ka gana da mu gaskiya. Sai makarar bana ya jalla ka ceci ƴan zamani. Ka san sha anan duniya ga sai rabana.
Ta ba shi ya ce hannu da yawa maganin ƙasa marmiya shi yasa muka ce to mutane uku dai adirin tsima ta samu ɗaya bayan ɗaya. To yanzu kuma sai mu je ga shi Fasto Aliyu Maimai ne muka samu layin shi kiliya da za mu iya jin shi. Barka da warhaka Fasto.
Barka mu dai da warhaka.
Yawwa mun yi ni lafiya ya gida ya ayyuka.
Sai lafiya lauya aka yi ga jama'a ya hakuri
kuwa. Alhamdulillah Fasto ya naka aikin ya jama'a. To makon da ya wuce mun faro magana ne akan mutane masu fuska biyu wanda wasu suke cewa ai kawai munafunci ne da sauransu, wasu su ce a fuska biyu kowa da yanda yake kallon abin nan din. Sai muka ce bari mu nemo malaman addini. Yanzu muna tare da kai kuma mun ga magana da kai zamu magana da malamin addinin Islama mu ji shi ma me addini ya tare da. Shin a addini na Krista menene matsayin mutum mai fuska biyu ne?
Alhamdulillahi ni mai magana ne gauran Aliyu Maimai daga jihar Zamfara ko ta Kudu.
Ina neman afuwa na ce pastor.
A matsayin addinin Christianity game da zancen mutum mai fuska biyu. Ba addinin Christianity wannan ba ta kankan mutum ba ne. Ba kuma mutum ne wanda za ka yi mu'amala da shi na kirki ba. Domin shi ne wanda Hausawa sukan ce jiki munafi. To da zama da munafiki za ta zama da abokin gaba. To ba abokin gaba sai wani yau za ka iya sani ta kai shi ya san ka sai dai. Amma in suka ji shi munafiki ne jiki. Wanda ba ka iya fahimtar sa ba ka iya kuma gane. Amma zai zo yi maka cin ciki ko ka sai ta an ba kai hankali ba har ya zama da a rayuwar ka.
Sai ka ci zama.
Ke ba mu goyon baya da in dai ka a matsayin ka na Kirista ne. Kakan Allah kuma kana amfani da abin da Allah ya tsara na da kai. Idan ya zama da cewa ka zama da kuɗi a biyu, to babu wanda zai ba'am da ma su sai su haka cikin jihon da ba su cikin mutum ba.
Saboda ya fuska
da ke bayan irin wanda da konan da sun kaɗan. Idan a gane da sassan da suka biyu. Dun wata magana ta hudu ta abin da wanda ta iya tasowa ba za a yi da kai mu domin an san da cewa kai mutumin banza ne.
Za a yi kai kai abin
nan. Idan a cikin kristiyanci a cikin goyi baya ya goyi baya duk abin da za a kai ka tsaya a matsayin ka na mutumin Allah ka yi gaskiya. In na ku yi zama a'a na ku yanzu a'a. Yawwa. Kusa haka. To daga gurin Allah ba ne daga gurin ikon dubule.
Abin ba a cewa
ya yi. Wa kan ita zama da ikon dubule abin da Allah ya nuna mana sai mu ci aka fi ku kwarafin da gudun ka wani fuska. Kada ku hannun mutum ta ta'ir na hannun da ciki. Kai. Ba a yi ake gudun kwarin amma ne ya yi na magada na mulkin Allah wanda Allah ya riga ya fashe mu kuma magadan sa masu fadin gaskiya. Alina ke kyanar ce da zai bayan fuska biyu da duk wanda ke zama fuska biyu fuska biyu ne. To ne ga kika adini ke kyanar ce yanar da ke ba mutumin kirki ne.
To bari mu san Allah ba. To bari mu leka karkai saurin ajiwa amma bari mu leka wurin malamin addinin Islama shi ma mu ji me zai ce. Assalamu alaikum Malam Usman.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Barka da shigowa mallam.
Lafiya lau ya ayyuka.
Barka da shigowa.
Alhamdulillah. alhamdulillah ya fama da aiki
lafiya kallon
wallahi sannu to malam Usman muna magana
wata rantsa ta ku Allah ya mata albarka
amin malam Usman mun gode sosai to malam Usman Ibrahim Musa muna magana akan mutane masu fuska biyu shin meye matsayin su ne a addinin Islam ga pasto Reverend Maimai Aliyu Maimai shi ma ga magana mana ya matsayin su yake a Kirista to kai kuma me zaka ga mana akan musulmai ya matsayin su yake irin wannan mutane
نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
سننا عثمان إبراهيم موسى إمامنا سلطان رود موطلة تيدي تشير غرين كدونا مسلم تيشي بيتانا دي كوكما مسلم تي بيرغا دمتنية زم فسكا بيوكي أمباني دي إتبع رايوا ki musulunci abin da ya dauka fuska guda ya dauka idan ka raba fuskokinka guda biyu to musulunci sai ya dauke ka a matsayin munafiki kuma shi munafiki baya amintuwa a cikin al'umma domin shi munafiki kuma yana bata jama'a ne domin yana daukan wani labari ne daga wannan ya kai ma wancan daga wannan ya kai ma wancan wanda yake shi wanda ake kai mishi wannan labarin a yau to gobe kuma shi ma zai dauko labarin wancan ne ya kai mishi ko na gaskiya kuma ko na ƙarya
darata ce
to don haka musulunci ya haramta irin waɗannan dabi'o'i irin na munafikai shi yasa Allah ya ambace su a littafin sa mai tsarki yake cewa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba sa anan kuma ba sa a can kinnan waɗannan su ne munafikai tsantsa waɗanda ainihin ke hada husuma ma a cikin al'umma kuma sannan su waɗannan mutane ba su samu natsuwa ko da yaushe ma a cikin rayuwarsu domin Allah haske da ya gaya mana labarin sai ce in ka gan su a cikin mutane zaka gane ainihin a jikin su zaka gane babu natsuwa wato zaka
ga ta yanda ake gane su
yaje da ido babu natsuwa tare da su
yanda ake gane su
waɗannan mutane na'am
yanda ake gane su kake nufi
eh yadda ake gane su
yawa
zaka gansu a majalisi suna rarraba ido ba su natsuwa guri guda ba su da natsuwa in ana zaune da su domin suna neman abin da za su dauka su kai wani guri ne wanda kuma Allah ya haramta wannan abin na biyu hadisi ya tabbatar mana cewa masu irin wannan husumar makaryata ne sannan ya tabbatar mana cewa mayaudara ne domin hadisi ne ya tabbata cewa waɗannan mutane munafiqai ne domin ya ce alamatul munafiq salasa shi alamar munafiki guda uku ne yawa har amman hadisin sai dai ce ko da yayi azumi yayi sallah yayi zakka yayi haji ko da ya ce shi musulmi ne sai annabawan Allah ke to wannan mutum alamar shi idan yayi magana ƙarya ce kaga kenan ashe mai fuska biyu makaryaci ne domin labari zai ka kaiwa ga wannan har ya ainihin isar da abin da ba shari'a tace ba sannan kuma zaka same shi mayaudari ne domin yanzu misali kai malam Usman ka amince masa da cikai ka amince mishi kana tare da shi amintuwa 100% kana gaya mishi sirrinka kawai sai kwasa kuma sai je kai ma wani shi kuma ya dauko na wancan ya kai ma na wannan kaga kenan babu amintuwa a tsakanin kai da shi bayan kai da shi kuku to dan haka musulunci sai haramta idan ne magana tsakanin ni da kai amana ce bai kamata in kai ma wani ba shi kuma wani da na kai bai kamata kuma in gaya ma wani ba to wannan idan mutum ya zama yana daukan labarin amma amin labari na aminantuwa tsakanin wani da wani ya kai to shi ma alama ce da matan munafinci sannan kuma akwai yaudara a cikin al'amarin don ya nuna yana tare da kai ashe kenan yaudara tana ɗaya daga cikin abin da munafiki yake shiga a cikinta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi to don haka wajibi ne musulmi ya zama mai fuska guda ɗaya a cikin al'umma kar ya zama mai hada husuma kar ya zama mai hada rikici tsakanin wannan da wannan kuma komai yana da mafita malam Usman a cikin addini idan ana son ai maganin irin wannan sai mu ce to ina mafita kuma duk lokacin da ne irin wannan ya kawo maka labari irin wannan sai ka ce to zauna bari in kira wani da ka kawo min maganar shi to in ana yi miki haka to za a samu ita ba zai bi kai ba ina fata an gane ana tare da ni
ai muna tare da kai
yawa to don haka wannan ita ce mafita da za a yi maganin irin waɗannan mutane masu haddasa irin waɗannan husumomi su zama fuska biyu a je can a yi magana da wannan a je can a yi magana da wannan musulunci gaba ɗaya ya haramtar da wannan in ma wato wannan abin yana jawo rikici ma a cikin wasu addini a tsakanin addinai domin za ka ga wasu ba addinin tsakani da Allah suke yi ba sai su dauka su kai wannan ko su kai ga wannan ko a cikin kabilu irin rikice-rikicen da muke samu kenan yanzu sai dan wata kabila ya kai wannan labarin a wata kabila ko ana yi kadan-kadan sai ka ga har ya zama rikici an zo ana kashe-kashe da sauransu
to wannan
munafikai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da su a garin Madina ya yi fama da su kuma su dama har duniya ta dade suna tare da al'umma amma me yi mafita shine a rika maganin su idan sun zo cikin majalisa a gane su ko su wane ne su domin Allah ya nuna ma manzon Allah cewa da wana munafikai ne kuma Allah ya ga ya
mushi sun taka rawa kan wurin hada husuma nace suna taka rawa kan har yanzu zuwa wurin hada husuma da tsakanin addinai da kabilu da sauransu to bari mu koma kafin kakka ajiye tukunna bari kafin mu sallama da ku duka bari dan koma wurin Pastor Reverend Aliyu Maimai Muji kana tare da mu Reverend Hello Reverend kana tare da mu yawa Usman ya dan gaya mana cewa musulunci ga ma yanda ake a dan gane su a Kristan addinin Krista an nuna yanda za a dan gano irin waɗannan mutane
da kuma matakin da ya
ake dauka
ta dauka in an gane su
a Kristiyanci ana iya gane irin wannan mutum kuma yadda ake gane wannan mutum ta wajen tsawa cikin rashin gaskiya sannan da kullu na munafiki da kuma yadda zai kunno wuta kamar gobara wanda duk inda ya iya tafiya a cikin al'amuransa duk wuta da ta iya tasowa sai mai hura wuta ne ba mai kwantarwa ba sannan munafiki ana iya fahimta ka ta gurin su tare da kika ko ita alkawari
kusan dai duk addinan sun gane su
sannan duk inda mun
ya yi muna jin ka
duk inda munafiki duk inda munafiki ke ta kan gane ji ta gurin ayyukansa da gudanarwarsa da dukkan wadanda da yake munafiki dai na farko zai tsaya a kan gaskiya na biyu kuma zai iya gaskiya zai iya yadda zai iya kashe wuta zai iya kowane lokaci ya tsara kuma wuta inda ma wuta ta kama ya kan sai ya tsara mata a ita ce domin abu ya tsara kamuri saboda haka munafiki ana iya fahimta ta wajen jikin wa'annan hanyoyi daban-daban kuma munafiki kuma babban maganin al'amarin abu a addinin Kristiyanci na farko addinin Kristiyanci ya goyi bayan a yi masa hudu ba ko da duka ta nuna
a ja masa hankali su
ko ka ci ganin Allah da kuma shari'ar Allah
wa'azi su shawara
sannan na biyu idan a yi masa addu'a idan Allah ya kire shi da cikin shi daga cikin dukkan irin waɗannan
halayya
da guna hali da mummunan ta jiba kuma ba a
to
ya ce yarda ta yi wannan abubuwa abinda addinin Kristiyanci ya nuna wannan a bujira wannan mutum domin an nuna masa gaskiya ga yadda zai iya kauce da sai da safu ya ce yanda an san da shi a bujira kirki kan kuma sai ya ce bane ba kuma mutum ne sai a ga hada ta abin kirki
haka
ba dai ke ta ne kidan dai abin da ya iya tsofa kenan akan a kada kada wannan mutum akan mummunan sun da kike cikin sa
to mun gode sosai Reverend
to ko da ake shiga wata jihar nan ma
eh Allah ya kauta
ne kan da ke nuna mana yace bari ina ku ya zama shi a na ku ya zama a sai ya wuce haka ba da daga Allah bane
eh kai bi dai kenan
ba daga Allah bane ta inda
to to
haka abin ne ba kiyan ta mun da goyi ba yake nan ayi masa addu'a a ba shi shawarwari a nuna masa a cikin wata ba ta ga magana Allah an kuma yaki to sai a bidda da mishi a kauce
mishi a kauce mishi
wanda zaka iya kai magana zuwa gurin shi ba sannan ma an ka ganci
ko
ai kai ka ka
ta kai ta ka ganza
kuma magana ta tsiri zaka so ka ji domin ka da magana kai
to mun gode sosai Reverend Aliyu Maimai mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu sai wani lokaci kuma mun sake lalubarka to bari mu koma wurin Usman assalamu alaikum Malam Usman
na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Mallam kai maganan da kace kamar abin da ya kamata addinin musulunci kamar har Usman na cewa itirke. Kamar itirken to taya ya kamata a yi shi mallam?
Eh alhamdulillah yana da kyau irin waɗannan mutane idan aka same su da sun kawo irin waɗannan labarurruka waɗanda suke ainihin haddasa husuma a cikin jama'a to sai a zaunar da wani kana daukan labari na kana kaima wani kana kaima labari na kana kaima wanki to don haka kaga musulunci ya hana wannan muna roko za mu maka nasiha domin shi addinin musulunci annasiha ne don haka za mu maka nasiha musulunci bai yarda da irin wannan dabi'ar taka ba kuma idan baka ci gaba idan ka ci gaba da irin wannan to zai sa za ka zama ba mutumin kirki ba da jama'a za su ganka ba su dauke ka da muhimmanci ba don zai bata ba kai ba ma har ainihin ƴaƴanka da gidanka za a ce mahaifin waɗannan ƴaƴan munafiki ne don haka za mu maka nasiha ka daina irin wannan dabi'a domin ba dabi'a bace irin ta musulunci a jawo hankalinsa a nuna mushi kamar da rabaran ya faɗi mu ai gaskiya ce ai mutum a nasiha a jawo hankalin shi sannan kuma ai mushi addu'a sau da yawa muna kuskure idan mun ga mutane a cikin bata taimakon mu musu kai musu addu'a sai mu rika la'antar su sai mu rike la'anta kulala cewa ke ci gaba da yi
kuma kaga sai ta shafa mutum
yanzu misali ko takalmi ne slippers wannan kana tsine musu sai ka da kai auren wanka
wallahi sai karya mutum wannan takalmi
sai kai to don haka ba a tsine ma ko la'anta su sai ai musu addu'a Allah shiryar mana da su tunda muna tare da su a cikin mu
muna
tare da su to abubuwa ne kila wata rana ma ya mana amfani to da haka kar mu tsine musu mai musu siha ne musu wa'azi mu nuna musu abin da suke yi ba daidai bane ga abin da Allah yake ma irin waɗannan mutane a wuta da Allah ya tanada ya daga azaba kuma in mutum ya bari ya tuba shi Allah mai karban tuba ne Allah zai gafarta mishi kaga sai ci gaba da rayuwa cikin ainihin al'umma ba tare da wata husuma ba sannan ya zama fuskar shi guda cikin jama'a wannan shine abin da ake bukata ina fata an fahimta
to eh kwarai alhamdulillah amma misali to bari rike da mu kara maka kaman dan minti daya haka matasa fa ka san wannan shiri na matasa ne mun yi magana gaba daya a yayin da al'umma take to musamman matasa wani jan hankali zaka yi musamman akan su
gaskiya ne wannan na ji dadi da ka kawo irin waɗannan bayanai musamman matasa ka gani musamman a kasar mu nan muna fama da wasu matasa da ake ce musu ɗan shara masu zuwa su kai rikici nan aje can aje a tsari jama'a to irin waɗannan matasa wajibi ne idan ƴan uwansu matasa sun kawo labari sun ce wane ya ce mana kaza wane ya ce mana kaza kar su ce za su ɗauki makamai su je wajen unguwa ki nemi wannan mutum su sare shi a ku a matsayin ku na matasa yanzu kuke tasowa masu hankali ne ku ya kamata a same ku da hankali sai ku ce wani zo mu je gurin wani mu ji abin da ya faɗi muku mana tunda kai ka kawo mana labarin nan zo mu je mu ji da bakin mu ga ta gashi ya gaya mana abin da ya faɗi haka ne ba wai mataki za su ɗauka ba su yanke hukunci ba a matsayinsu na matasa su ne fa gobe fa su ne waɗanda za su rike matsayi waɗanda ake zato su rike matsayi a ce wane honorable wane ne ɗan majalisa kaza ɗan ainihin watakan ɗan kansila na kaza to in ka shiga cikin wannan matsayin a matsayinka na matashi ka bata bata mana al'umma ai ba za ka zama na kirki ba ya za mu samu shugabanni na kwarai don haka mutum ya zama mai hankali ya zama mai natsuwa in an kawo mishi labari to bincike labarin shi ta Allah ce in da akun fasikun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimu in wani ya zo muku da labari to ku bincika kar ku wayi gari wata rana ku je ku aikata abin da za ku zo kuna da dama yaya kuka yi kaza yaya kuka yi kaza haba matasa ya kamata ku yi tunani akan irin wannan ku gane cewa ainihin watakan rayuwa gobe fa ku ne manya ku ne iyaye ku ne ake son ku rike kasa su jagorance ta zuwa daidai muna fata kuma Allah ya shiryar mana da su su dane ko su fahimta
mu gode sosai malam Usman da lokaci da kuka dauka da kai da Rabran Aliyu Maimai da kai kanka Usman Ibrahim Musa muna godiya kwarai sai wani lokaci
ta ga Allah masha Allah to madalla Allah ya taimaka a tashi lafiya
ta Sabina laifin daji karewa je da fatan kunnuwa sun ji
eh duka amfani da shi
ko da baka da addini ka jiwo annan fadakarwa ya kamata ka dantsanta ka ji menene abu yake tafiya yanzu kan amada din
Safina Tusodengi
Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai injiniya mu ne da ma wanda ta hada mu a Facebook live wato Hafsat Maina Muhammad ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan koko ba ta mance ba wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba